الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah, muna gode mishi, muna roƙon Allah ya taimake mu, Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu, wanda Allah ya shiryar babu mai ɓatar da shi, kuma wanda ya ɓata babu mai shiryar da shi. Ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai, ba shi da abokin tarayya. Kuma lallai annabinmu Muhammad bawan Allah ne, kuma manzon Allah ne. Allah ya daɗin tsira gare shi da mutan gidanshi da sahabbanshi da waɗanda suka zo bayansu da kyautatawa har zuwa tashin alƙiyama. ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu kai tsaye, da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, kuna sauraronmu da kallonmu ne daga makarantarmu mai suna Darul Hadisi Salafiyya da ke number 2 stroke number 4 Sumaila Ahmad Road, Gaskiya Quarters, Zaria, Jihar Kaduna a Najeriya. Mai magana Abu Abdulrahman Muhammad Awal Adam, da aka fi sani da Albani Zaria. Yanzu da muke maganan nan, wata dama ce da ta samu gare mu insha Allahu ta'ala, domin fara wa matan makarantar nan ta Darul Hadisi karatun ainihin wato littafinsu na manhajiya, wato daga cikin littattafan tsarin karantar da su a wannan makaranta akwai littafin Almi'atun Nisawiyya min al-Ahadith an-Nabawiyya jam'u wa idad Salih ibn Abdullah al-Assaf ghafara Allahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimina. Littafi ne wanda ya tattara hadisai guda 100 dangane da al'amuran da suka shafi mata, bayani dangane da tauhidi da aqida gare su, da bayani dangane da abin da ya shafi sallolinsu, azumi, zakka, hajji, zaman aure da tsarin gudanarwa. Wannan littafi insha Allahu ta'ala za mu karantar da shi, kuma za mu yi sharhin shi cikakken sharhi da ikon Allah, wanda mai yiwuwa wasu wuraren in muka kai za mu buƙaci zuwa ga gayyato wasu littattafan domin ainihin wato tattauna wasu matsaloli masu ɗimbin yawa. Kamar yadda za a zo a ji a cikin shimfiɗar wannan ainihin littafi wadda za mu fara ta a yau insha Allahu ta'ala, Allah maɗaukakin sarki bai manta da mata ba a cikin dukkan al'amuran da yake tsarawa na saukar da wahayi da kafa dokoki da shari'o'i da neman gudunmawa, da kuma irin yadda aka samu wasu mata suka ainihin wato zama masu matukar ƙwazo da gabatar da gudunmawa wadda ta zarce dukkanin tunanin mai tunani a cikin tarihin addinin Musulunci. A cikin Alƙur'ani, ayar farko da ta zo cikin suratul Nisa ta yi ishara dangane da asalin halittar mata da kuma irin gudunmawa farko da mata suka bayar a cikin wannan rayuwa tamu ta duniya. Allah ya ce: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله يجي يا كومتاني أنا الله ينا كيران جماعة قباء ديني يجي كو جزء ورن أبنججن كوان ديا حالي يجي كو دقري قوايات ديا شيني الله مدوك كنسلكي يا فار حالتاني دقاء النبي آدم ريني قداء ديا wa khalaqa minha zawjaha, daga jikin shi sai ya halitta mishi zawjaha. Menene zawju a larabci? Shine abokin zama, abokin tafiya, abokiyar rayuwa, wanda in ba shi ba za ka iya ba, wanda in ba ta ba za ka iya ba. Don haka duk inda za ku ga fasaha ta bature da za ta zo a wannan zamani wadda dukkaninta ana dora ta a fasaha wutar lantarki ne, sai ku ga duk abin da zai zo matukar ana so ya yi amfani, to sai an zo mishi da zaujuhu ko zaujuha. Duk inda wutar lantarki take, in ka samu positive ba za ta kawo maka wuta ba, sai da negative. Duk inda ka samu dabino, idan ainihin aka same shi zai haihu, to sai an kada mishi kilili, ma'ana sai an hada furen namiji da na mace. Haka gwanda, sai an kada mata kilili, ko kuma sai Allah ya kado iska ta ɗibi hudar namiji ta je ta zuba a jikin ta mace. Don haka duk inda mace take, abokiyar rayuwa ce ga ainihin namiji, a ƙarƙashin haka Allah madaukakin sarki yake ba mu tarihin annabi Adam da cewa wa khalaqa minha zawjaha daga jikin wannan rai na Adam sai aka halitta mishi matar shi wannan yake tabbatar da cewa ashe namijin da ya zama babu mace to kamar tsuntsu ne da ya zama babu fuffuke a wajen kwazon tashi ba dan komai ba domin wani bangare ne daga jikin shi wanda ba yadda za a yi tarabu da jikin shi sai na ƙasa ainihin ta bayyana sannan daga cikin gudunmawar da ta faru ta bangaren mata sai Allah ya ce wa bassa minhuma rijalan kafira Allah ya baza mazaje masu yawa daga jikin namiji din nan da mace yayin da Adam yake shi kadai ba zai iya haihuwa ba dole sai da aka samar da Hawwa ita ce mace to daga jikin su ne Allah ya fitar da mazaje masu yawa wa nisaa da kuma mataye masu yawa Allah ya sake maimaita kira da cewa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi sannan dai ku ji tsoron Allah wanda kuke gama junanku da shi yayin da kake cewa wani dan Allah kai min kaza wance dan Allah ki bar kaza dan girman Allah wance kada ki kaza shine wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi tasaaluna bihi wanda kuke gama junanku da shi kuke magiya kuke roƙon arziki da alfarma wal arhama sannan ku kiyaye zumunta kar ku yanke ta anan hada tsoron Allah madaukakin sarki da nuna girman Allah madaukakin sarki da ake magiya da shi da kuma kawo zumunci dalili ne akan ainihin wato sake girmama mace da kuma nuna cewa mace ita take tabbatar da dankon zumuntar domin mace ce take da mahaifa wadda a mahaifar ce ake samun hadaka imma dai tagwaye ne ko ƴan uku ko ƴan hudu ko ƴan biyar sun zauna a wannan mahaifa guda ɗaya a lokaci guda ko kuma wa da ƙani ne ko wa da ƙanwa ne waɗanda wannan ya zauna a mahaifar sannan ya fito ya ba wannan wuri ya zo ya zauna a wannan mahaifar wannan babu shi a cikin ainihin namiji namiji ba shi da mahaifa mace ce take da mahaifa wannan yana nuna irin yadda Allah madaukakin sarki ya ba da muhimmanci game da al'amarin mata kuma Allah madaukakin sarki ya sha alwashi da cewa duk abin da namiji zai aikata to ba zai samu kaiwa ga nasara ba matukar sai an samu ainihin ƴan uwar rayuwar shi Allah ya karashe da cewa inna Allaha kana alima alaikum raqiba Allah ya kasance mai kula ne akan ku duk abin da kuke gabatarwa Hadisi ya zo sahihi cikin littafin Sahihul Bukhari da Muslim daga manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama inda annabi yake cewa innal mar'ata khuliqat min dhila' ita dai mace an halice ta ne daga kashin haƙarƙari na dan adam namiji daga kashin haƙarƙari aka halice ita mace wa inna a'waja shay'in fi dhila' a'lahu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wurin da yafi ko ina kantarewa da lankwashewa a jikin haƙarƙari shine sama domin da haƙarƙari ya toye to sai doro daga sama to daga nan ne aka ɗibo aka ainihin halicci mace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace fa in zahabta tuqimuha idan kai kokarin sai ka fa in zahabta tuqimuhu kasartahu idan kai kokarin sai ka miƙar da kashin haƙarƙari wanda yake lankwasashe ne sai ka karya shi wa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha iwajun sai annabi ya kawar da misalin sai ya dawo magana zuwa ga abin da yake asalin nufi yace in ka ce zaka ji dadi da ita zaka yi zaman lafiya da ita mace sai dai ka ji dadin da ita kai zaman lafiyan da ita kai din rayuwar da zaka yi da ita wannan karkata tana nan tattare da ita wato abin da ake so a ce shine asalin dukkanin abu na halitta to baya rasa alaka da asalin inda aka yi shi hadisai sun zo ingantattu a cikin littafin Bukhari da Muslim a idda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko kuma a cikin kitabut tauhid na Ibn Khuzaimah da sahih na Ibn Hibban a inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace da Allah ya tashi halitta annabi Adam sai da aka ɗibo kowace irin nau'in ƙasa a duniya aka haɗo aka kwaɓa shi cikin ƙasar nan akwai ja akwai baƙa akwai fara akwai mai laushi akwai mai ƙarfi akwai ƙasar da take da zaniya akwai ƙasar da take rugurgujewa akwai wadda take da daci akwai wadda take da bauri akwai mai dandanan kanwa akwai wadda take mai yaji ce dan haka wannan dabi'u na asali sai suka bayyana a jikin ƴaƴan annabi Adam alaihi salatu wassalam wani dan adam din za ku ganshi fariƙar wani za ku ganshi baki sitik wani ku ganshi jazir wani ku ganshi ya karkata zuwa ga ainihin wato abin nan fatsa-fatsa kamar yana yalo-yalo rawaya-rawaya wani ku ganshi yana da zafin hali wani yana da saukin hali wani ba shi da dadin mu'amala wani yana da dadin mu'amala wani in kai mu'amala da shi zai ganshi mugu ne wani kuma sai ganshi mai fatan alheri ne wani kuma duk yadda za a yi sai ka kasa gane kanshi wani kuma da ka fara mu'amala da shi yanzu sai ka fahimce shi duk waɗannan suna bibiyar asalin waccan asalin abin da aka halice su da su ne to da aka tashi aka halice Adam haka sai kuma aka zaro wannan kashi kwaya ɗaya daga cikin kirjin shi sai ainihin aka halice ita Hawwa'u abin da nake so ku gane a nan ina so ku gane ku mata ba zarginku musulunci yake yi ba a'a yana faɗin hakikanin al'amari ne yayin da ya zama da mace da namiji dukkansu asalinsu daga ƙasa ne ƙasar kuma mun ji irin yadda take tunan kuma sai aka nuna cewa ita macen da aka tashi halitta ta sai aka zaro kashi guda daga cikin haƙarƙarin annabi Adam kashin kuma kantararre lankwasashe dan haka wannan ɗabi'a ta kantarewa da lankwashewa kullun ta zama lazima ga mace duk inda namiji ya kokarin ya miƙar da ita tafi tunani irin nashi ba za su taɓa yiwuwa ba ya rage ko ya tafi da ita haka sannu-sannu yana yana kula da irin yadda wannan bankarewa za ta karkatar da ita yana dawa da ita hanya ko kuma in ya ga ba zai iya ba sai ya sake ta amma in dai yana so ta miƙe ne to ba za ta miƙe ba kamar yadda na gabatar wannan hadisi sahihin hadisi ne الإمام البخاري ده مسلم سونس كرويتوش الله ما دوكا كين سركي تيمكيو idan muka dubi yadda malaman musulunci suka ainihin dubi wadannan ayoyi da ire-iren wadannan hadisai da suka zo a Qur'ani to sai mu ga cewa babu shakka sunan Allah al-Adlu al-Hakim al-Hakam ya bayyana Allah yayi adalci Allah yayi abin da yake daidai wanda dama wannan siffa ce wadda take lazima ga Allah madaukakin sarki babu shakka Allah madaukakin sarki bai ainihin wato zalunci kowa daga cikin ainihin halittu ba Allah yayi wa kowa abin da ya dace da shi babu shakka ayoyi sun zo a cikin alqur'ani burjik wadanda suke magana dangane da hukuncen mata kai sukutun da guda ma akwai ayar da Allah ya girma mata da aka tashi sa mata suna sai aka sa mata suratul nisa'i wanda duk alqur'ani babu suratul rijali amma akwai suratul nisa'i sannan Allah madaukakin sarki ya kai ya komo a wurare da dama inda ya bada tarihin wasu mata waɗanda ya girma masu daga cikin matan nan akwai ainihin Hannatu ita Hannatu din nan kakar annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ya bada tarihin ta da irin yadda ta zama mutuniyar kirki ce saliha ce har take roƙon Allah ya biya mata bukata da ta tashi kuma Allah madaukakin sarki ya mata baiwa da ƴa mace ta gari ita ce Maryam Allah ya ba mu labarin wannan Allah ya ba mu labarin Asiya a cikin Alqur'ani a irin yadda Asiya take matar babban kafiri ce irin Fir'auna amma ita kuma ta zama babba daga cikin salihan manyan bayin Allah manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wurare da dama cikin hadisan shi ya ba mu tarihin as-sayyida Khadija har yace bai samu mace kamar ta ba kuma ba zai taba samun mace kamar ta ba yace domin ta yi imani da shi sanda duk duniya aka juya mai baya aka kafirce mishi Khadija ta rungume annabi lokacin da kowa ya baude wa annabi Khadija ta ɗibi dukiyarta ta baiwa annabi sanda kowa ya hana Khadija ta tallafa wa manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama a lokacin da kowa yana fatan Allah ya tona mishi asiri Allah ya kara tsira da amincin shi da yardar shi da jinjinawa ga Khadijatul Kubra babbar uwar gida a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda hankali irin nata da natsuwa irin tata da Allah ya tashi mata sakamako sai mata sakamako kyakkyawa daidai da kyakkyawan aikin ta wata ran as-sayyida Fatima tace ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama naji cewa kana ta albishirin aljanna ga wasu mutane waɗanda daga bayan baba ta suka zo ita kuma mahaifiyar nan tawa kai da kanka naji kana ta fadin alheranta amma ban taba ji daga cikin sakamakon da kake fadi cewa Allah zai bata aljanna ba manzo Allah ya ce wa Khadijar ai Khadija Allah ya mata albishir da gida na qarau wato gida na gold gida na zinare wanda Allah zai gina mata aljanna na tsatse wanda yake babu hayaniya a ciki duk abin da ya samu Khadijatul Kubra idan matan duniya ne hayaniya za su amma Khadija natsuwa take yi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo yana makirkitar sanyi ya rude yadi mautu yana tsoron cewa ko aljani ya gani aljanin ke neman ya taba mishi hankali yana zuwa gidan Khadija mai tace kalla cewa tai ko daya wallahi la yukhzika Allah abadan har abada Allah ba zai wulakanta ka ba Allah ba zai tona maka alfiri ba ta kawo dalilai waɗanda yake dukkan wasu philosophers dukkan wasu masu ilimi na tunani da wayewar kai da basira iyakacin kat tunaninsa in yayi nisa iya idda zai tsaya kenan duk mutumin da ke sadar da zumunci duk mutumin da ke taimakon talakawa matan da mazajensu suka rasu a agaza musu marayu abin da ya gagara a gari ko a zamantakewa al'umma ka tsayi domin ka kawo musu Allah ba zai taba wulakanta irin wannan mutum ba na'am wannan ita ce Khadijatul Kubra duk musulunci babu wanda ya samu irin wannan darajar a cikin mata kuma babu wanda za ta samu har kiyama ta tashi Allah ya kare tsiran shi da amincin shi da yardar shi ga as-sayyida Khadijatul Kubra Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda me kuke tunani a yanzu a irin matan zamani na yanzu mijinta yazo ya ce mata ya ga aljani aljanin nan ko ma zai taba mishi hankali ne ko za ta yadda ta kwana daki daya tare da mijin nan ko za ta yadda mijin ya sake kai hannu ya taba ta da zaran ta ga ya kwanta yana bacci da zaran ta ji ya fara sambatu daukan hijabin ta za ta yi ta gudu komai tsakar dare ba ta da natsuwa kenan ba ta da kan gado ba ta da dauriya ba ta da fuskantar kalubale amma as-sayyida Khadija da ta gama kwantawa da Annabi hankali da iya gurgurdan fahimtar ta sai ta ce amma ni ba malama bace amma akwai babba na dan uwan mahaifina malami ne zo mu je in kai ka ta kai shi wurin Waraqatu ibn Nawfal da ta kai shi ba cewa tai to ga miji na ya samu tabuwa hankali ba da ta gaisuwa sai ta ce ya kai babba na ka saurari abin da dan uwan nan naka zai fadi Annabi yayi jawabi Waraqatu ya kwantar mishi da hankali cewa ba aljani ya gani ba malaika Jibril ne kuma wannan dalili ne akan nan gaba zai zama babban annabi irin annabawa irin su Musa da Isa waɗannan alkhairai da kwanciyar hankali da shimfida yanayi kyakkyawa dukkan su gaba ɗaya sun samu ta hanyar Khadijatul Kubra ne dan haka jama'a musulunci bai manta da mata ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai manta da Khadijatul Kubra ba wata rana suna zaune da Aisha suna hira sai ga wata tsohuwa ta zo manzon Allah ya tashi a guje ya kwanta rawanin shi ya shimfida ya gyara mata ya je tarbo ta ya zo ya zauna da ita Aisha ta ce wannan tsohuwa kuma fa sai Annabi ya ce kanat ta'tina ayyama Khadija wannan kawar Khadija ce zamanin Khadija tana zuwa tana gaishe mu idan aka yanka nama a gidan Annabi sani ya ce rago ne menene sai Annabi ya ce ina na kawayen Khadija rannan sai abin yana kule ma Aisha sai ta ce kai kenan da an yi magana ka ce Khadija wai kai Allah bai canza maka wadda ta fita bane nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a Allah bai canza mini ba ya baiwa Aisha jawabi amma sai da ya saurarawa Aisha saurarawa irin ta mai fushi domin Aisha ta tashi ne tana maganganu waɗanda manzon Allah bai ji dadin su akan Khadija ba tana cewa Khadija me mace tsohuwa ta mutu shekara da shekaru ka kasa manta da ita kai kenan da an yi kaza ka ce kawa Khadija wannan kazan Khadija kaman kai Allah wai bai kawo maka matar da ta fita bane ma'aunin da Aisha take aunawa shine ita Aisha budurwa ce yarinya ce sharna gata nan kaza kaza shi kuma Annabi ba wannan ne ma'aunin shi ba domin shi muhimmin shi abin da yake da muhimmanci a wurin shine harkar da'awa ba harkar da ta shafi jin dadin kanshi ba duk ma'aunin Aisha kenan ita budurwa ce, ita sabuwa ce, ita ta iya daura zani, ta iya daura dan kwali, ta iya tafiya tana style, ta iya menene menene, amma annabi abin da yake kallo shine wannan ita ce kashin bayan taimako na dangane da addinin har aka kawo yau. Na haka manzon Allah Aisha da kanta tace manzon Allah yayi shiru ya dauke wuta, bai ce mini komai ba sai da ya bari na gama. Yace kin gama? Nace eh. Yace to wallahi Khadija Allah bai canza mini ba da wadda ta fita, bai bani daidai da ita ba ma. Ta yi imani da ni san da duk duniya aka kafirce mini, ta bani san da aka hana ni, ta goyi bayana san da aka watse, ta tsaya min lokacin da kowa yake mini fatan tonan asiri. Ya sake maimaita yace Allah bai bani irin khabbe, bani wadda ta fi Khadija ba, bai bani wadda ta kaita ba ma. As-sayyida Aisha ta ci gaba da bada wannan labari tace haka annabi ya mata wannan wa'azi, ya mata wannan magiya, sai da ya kwana 30 ya nema ta safe da yamma, yazo da safe buga mata kofa, in ta fito kafin ina kwana sai ya ce Khadija ta yi imani da nisan da duk duniya aka kafirci, ta bani san da aka hana ni, ta rufa min baya san da aka watse, ta goye ni, ta tallafe ni san da kowa yake fata min rufin asiri. Dan haka Allah bai bani wadda ta fita ba, Allah bai bani kuma ma wadda ta kaita ba. Idan la'asar tayi sai annabi ya buga wa Aisha kofa fito, ta fito sai da aka kwana 30. Al-Imam Az-Zahabi ya kawo wannan hadisi cikin Sirru Alamin Nubala. Me yasa kullun nake karfafa a san wannan hadisin? Dan a san wace ce Khadijatul Kubra, dan a san cewa ashe musulunci addini ne na adalci. In ka kyautata musulunci sai ya aje ka a cikin tarihin shi, kuma sai ya fada wa duniya duk alherin da kai. Ba zai yi a ce duk irin wannan alherin da Khadija ta yi, yau a ce an samu musulunci, an samu dukiya, an kafa gwamnati, an manta da Khadija ba. Ai abin da ita yarta ta fara tunani kenan. Fatimatu Zahara ta ji an ce Bilal dan aljanna ne, Ukashatu dan aljanna ne, ga mutane goma 'yan aljanna, ta ji an ce wani dan aljanna, Hassan da Husaini. Ita kanta Fatima an ce ita shugaban matan aljanna ce. To wai ita dungurun gum uwar gida fa, the first of the first lady, macan farko a cikin addinin musulunci wadda Allah bai yi kamata ba a musulunci kuma ba zai ba, shine annabi ya ce ai ga matsayin Khadija. Wa Khadija gidan zinare take da shi a cikin aljanna. Allah ya kara wa Khadijatul Kubra yarda. Dan haka kaunar Khadija ibada ce, ku kiyaye. Kin Khadija kuma kafirci ne, butulci ne. Duk wanda baya kaunar Khadija manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Khadijatul Kubra, babu shakka wannan kiyayyar ga manzon Allah yake yinta. Dan haka ta bayyana a cikin Khadija. Dan haka muna kaunar Khadija, muna san Khadija, kuma mun yadda Khadija ta fi duk wata mace a duniya kakkaf, kuma Allah ba zai sake samar da wata mace irin Khadijatul Kubra ba. Duk wata first lady sai dai ta zama imitation, ta zama photostat, ta zama carbon copy ta Khadijatul Kubra. Amma Khadijatul Kubra ita ce original, ita ce ta asali. Allah madaukakin sarki ya kara wa Khadija yarda. Kafin mu tafi da nisa, Bahaushe ya ce waiwaye adan tafiya. Wannan shine kasan na farko daga cikin ainihin jiran giya waɗannan karatutuka da zamu fara insha Allah da muke muqaddima a yau dinnan ranar Asabar wadda ta daidaita 17 ga watan Jumadal Ula hijrana da shekara 1431 daidaita 1 ga watan Mai shekara ta 2010. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Malaman musulunci sun yi kokarin sharhin waɗannan ayoyi da hadisai a inda suka yi ta rubuta littattafai masu ɗimbin yawa dangane da haƙƙoƙin mata. Gabana nan littattafai ne fiye da guda 10 waɗanda galibinsu an rubuta su ne a kan mata su kutun da guda. Ku dubi wani babban malami Al-Imamu Abu Abdurrahman Ahmad ɗan Shu'aibu wanda aka fi sani da Al-Imamun Nasa'i, littafi ya rubuta ya sa wa littafin Ishratun Nisa'i, Ishratun Nisa, mu'amala da mata, zama da mata, a yadda Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, idan za ku zauna da mata ku zauna da su zama na mutunci, zama na kirki, zama na bada haƙƙi. Imamu Nasa'i ya rubuta littafi akan haka. Ba dan komai ba, dan ku san cewa malaman musulunci ba su manta da mata ba. Al-Imam Ibn al-Jawzi Mala Abdurrahman shi ma haka ya rubuta littafi ahkamun nisa hukuncen hukuncen mata duk wani abu da baka tunani dangane da mace sai da aka tsaya aka yi tunani aka yi fatawa dangane da shi ina hukuncin kaciyar mata ina hukuncin kitso ga mata ina hukuncin huda kunne ga mace an haife ta saboda sa mata dan kunne in ta girma ina hukuncin sanya lalle ina hukuncin sanya kaza ina hukuncin mace ta yi kaza sanya gazal jagira wenene jamfarce na lebe duka abubuwan nan sai da ainihin malamai suka tsaya suka tattauna ba abin da suka rage ba dan kuma ba dan kusan cewa ba manta da ku ba ibnul qayyim a cikin littafin nan nashi tuhfatul maudud sai da irin kaware wasu babuka yana tattauna bayanan da suka shafi mata yana tattauna su daya bayan daya ba dan komai ba dan asan cewa al'amarin mata yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske a cikin wannan littafin ya rinka ware wasu babuka yana magana kamar irin wannan hukuncin huda kunne ga mace hukuncin abin da ya shafi fitsarin mace da kuma makamantan haka da ya tattauna masaloli dangane da haka da tafiya ta tafiya har aka zo aka samu wani babban malamin duniya baki daya shine Sheikh Abu Tayyib Siddiq Hassan Khan India ne ya aure sarauniyar kasar su ta India a wannan lokaci da ya aure ta ya musuluntar da ita ga ta da kuɗi ga ta da sarauta ga ta kyakkyawa ta kuma karba addinin musulunci kuma ta auri babban malamin duniya amma bata iya larabci ba sai aka samu mata qur'ani na fassara harshen India ta karanta ta ji dadi ta karanta shi tun daga suratul fatiha baqara hannas ta ga hukunce hukunce masu yawa game da mata abin ya bata sha'awa ta dauki littafin mishkatul masabih mishkatul masabih littafi ne na hadisai ta ga hukuncen hukuncen mata da yawa sai ta ce wa mijinta don girman Allah tana roƙon arziki ya rubuta wani littafi mana wanda zai shafi hukuncen hukuncen mata game da ayoyin nan da ta karantowa tana hutosu da kuma hadisai shine ya zauna ya rubuta wannan littafi husnul uswa kyakkyawan koyi bima sabata anillahi wa rasulihi fin niswa game da abubuwan da suka tabbata daga Allah da manzon shi dangane da mata ya rinka kawo ayoyi da hadisai game da mata yana sharhin su da yadda suka zo a Qur'ani ya kuma rinka wasu babuka yana fitar da su yana tattauna hukuncen hukuncen mata da makamantan su duk baki ɗaya dan kusan malaman musulunci sun ba da muhimmanci game da al'amarin mata gashi yayin da malamai tafiya suna rubuce dangane da hukunce-hukuncen da suka shafi maza da mata har kuma sai a biye kai yadda malamai suka zo suna ware irin waɗannan rubuce-rubuce game da mata zalla wannan littafi fiye da shekaru 60 da ta gabata Malam Nasiruddin Al-Albani ya rubuta shi ya sami shi As-Samarul Mustatab fi fiqhi sunnati wal kitab dan itace mai dadi game da fahimta al-Qur'ani da sunna mujalladi biyu Malam Nasiruddin ya rubuta shi tun wancan lokaci kuma yayi nisa game da rubuta shi sai ya tsaya har yazo ya rasu bai karasa wannan littafi ba ana nan sai aka samu bayan shi kuma kadan sai Malam Saidi Sabi yazo ya rubuta littafin fiqhu sunna da ya rubuta littafin fiqhu sunna ba da jimawa ba aka zo kuma aka sake samun wani malami yazo ya sake tamamul minna fi fiqhil kitabi wa sahihi sunna wannan malami shine ainihin wato Abu Abdurrahman Adil dan Yusuf Al-Azazi bayan didda suka rubuta wannan littafi sai kuma aka samu ainihin wato Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim shi kuma ya rubuta littafi fiqhu sunna shi ma sahih fiqhu sunna sai kuma yazo ya ware wa mata nasu yace fiqhu sunnati lin nisa'i fiqhu sunna ne wannan amma na mata gashi fiqhu sunna amma lin nisa'i na mata wani aikin sai malamai jama'a tafiya tayi tafiya aka zo aka samu Amr Abdulmunin Salim yazo ya rubuta ahkamu safari lin nisa'i hukuncen hukuncen tafiya game da mata ina hukuncin abar mace tayi tafiya ita kadai وما يحتاج فيه من السنن المرويه والادعيه العلميه da kuma sunnoni da aka ruwaito game da hukuncen hukuncen tafiye-tafiye in kin yi tafiya yaya al'amarin kasuru idan kina cikin tafiya haila ta zo miki yaya al'amari yake wadannan addu'o'i ake yi gashi nan duk malamai suka zauna suka yi wannan aiki fa jama'a rigiji gabji sai kuma qiyadatul mar'ati lis-sayyarati bainal haqqi wal batili hukuncin mace ta tuka mota menene malamai suka ce menene hukuncen da ya shafi abubuwan da suke daidai ne da abubuwan da suke kuma ba daidai bane ya kawo muhimmanci da haddura sannan yayi muwazana wanne ne yafi maslaha a bar mace ta tuka mota ko a hana ta gashi nan duk sai da malamai suka yi wannan aikin duk akan mata don kusan cewa ba a manta da harkan mata ba shi ko wani malami da ya dauki alkalamin shi sai ya ce ahkamul mar'atil hamil wa hamliha hukuncen mace mai ciki da kuma hukuncen cikin nata dirasatin tibbiyya fiqhiyya darasi ne na musamman game da harkokin lafiyar mace mai ciki da kuma darussa na musamman akan hukuncen fiqhu mace tana da ciki sai ta ga wasu abubuwa sun sauya dangane da al'amuran rayuwarta wannan malami da ya rubuta wannan littafi sunan shi ainihin Abdulrashid Qasim shine ya zauna yi wannan aiki malamai magada annabawa kenan sannan sai malam mai tarbiyatul aulad fil islam anan abin da yake nufi da al aulad malam nasihu ulwan shine tarbiyar ƴaƴa mazan su da matan su sannan tafiya aka samu wani malami shi ma ahkamul aulad fil islam hukuncen ƴaƴa a musulunci maza da mata yake nufi da aulad haka dai sai kuma wani malami yazo wilayatul ijbari fil nikahi ina hukuncin auren dole saboda kana da ƴa a hannunka ƴarka ce ko ƴan ruko ce kai mata auren dole duk wannan hukunce ba sun shafi mata bane duk gashi nan malamai suka tattauna sannan yace tahrimul khalwa bil mar'atil ajnabiyya wal ikhtila'il mushtahar sannan sai kuma haramcin namiji ya kebe da shi da matar da take ajnabiyyar shi ce ba matar shi ba ba ƴar uwar shi ba da kuma irin yadda ainihin wato hadari na irin wannan cudani a hadu a wurin party a hadu a silma a hadu a banki a hadu a makaranta duk baki ɗaya malamin ya tattauna sannan sai kuma wani ya ce hukumu tawallil mar'a al-imamatul kubra ina hukuncin mace ta zama shugaban ƙasa ko gwamna ko minista sannan wal qada ina hukuncin mace ta zama justice mai shari'a ko ta zama lawyer ta je kotu za ta kare shari'a duk malamai kenan wani malami kuma alƙalamin shi bai bushe ba wancan malami da ya rubuta wannan littafi na ainihin wato abin nan wilayatul ijbar ya kamata mu fafadi sunan su wani professor ne mai suna Abdullahi ibn Abdul Aziz Al-Jibril sannan sai kuma ainihin wanda ya rubuta littafin tahrimul khalwa shi kuma ainihin Muhammad Lutfi Sabbagh sannan sai ainihin wanda ya rubuta hukuncin al-imamatul kubra mace ta zama shugaban kasa ko gwamna shine al-aminul hajj Muhammad Ahmad sannan wannan malamin alƙalamin shi bai bushe ba gashi nan shi kuma doctor Badran Al-Ayyari da Muhammad Hassan Abdul Ghaffar su kuma malamai ne a ainihin wato Azhar a jami'a ta ainihin Masar suka zauna suka rubuta al-ilamu wai shela sanarwa bima ya khusu nisa min al-ahkami wasu hukunce waɗanda suka shafi mata ba inda namiji yake haila ba inda namiji yake jinin biki ba inda namiji yake ɗaukan ciki irin waɗannan hukunce da suka shafi mata ba namijin da za ku gan shi ya sa jan baki da gazal inda ba ɗan tashe ba sai ɗan daudu haka ne ko ba haka ba to hukunce da suka shafi mata ga su nan daban-daban sa'annan sai kuma wani malami ya ce zulmul mar'ati cin zalin mace da ake yi zalintan mata da ake duk wannan wai fa don ku gane malamai ba su bar komai ba game da mace ina so in yi magana ne a ƙarƙashin wannan taƙaitacciya insha Allah sannan sai wannan shi kuma wannan mai wannan littafi sunan shi Muhammad Abdullahi Habdan sai wannan shi kuma sunan shi Muhammad Salamatu Jabar ya ce hal hunna naqisatu aqlin wa dinin shin da gaske mata suna da naƙasashen addini da hankali gashi nan ya tana duk abin da ya shafi mata ne dadin dadawa wani malamin da ya tashi shi kuma sai ya ce almar'atu da'iya alwaqi' wal ma'mun mace mai wa'azi mace mai da'awa mace mai karantarwa tsakanin alwaqi al'amuran da suke faruwa a yanzu ana samun mata sannan da irin burace-buracen da ake nan gaba a ci gaba da samun mata masu karantarwa da da'awa wannan kuma wani malami ne mai suna Khalid dan Ibrahim As-Sa'tabi gashi nan as-Saqa'di sannan sai wani malami daga ƙarshe shi kuma yace ahkamu tajmilin nisa fi shari'atil islamiyya doktor Izdihar gata nan doktora ce malama ce doktora ce Izdihar binti Mahmud bin Sabir tace hukunce hukuncen ado da mata ya shafe su ina hukuncin sanya jambaki jamfarce gazal attachment hoda ina hukuncin yin irin wannan dais da kuke wane ne duka sai da tabi ta tattauna a ciki mace ce gata nan kuma professor ce gata nan ustaz ce ta ainihin wato alfiqul musa'id bi kulliya menene na tarbiya bi makkah al mukarrama a faculty of education a ainihin wato makarantar abin nan kamar ki ce college of education kamar fce kenan a ainihin makkah ata nan malama ce professor ce kuma duk wannan yana nuna mana muhimmancin da malamai suka dauka dangane da al'amarin mata malam muhammad nasiruddin al-albani ya rubuta littafai shi ma daga ciki akwai jilbabul mar'atil muslima sanya jilbab mace ta sa hijabi da khimari da doguwar riga da safa hannu da sauransu sannan yazo yace ar-raddul mufhim ala man khalafa al-ulama wa tashaddada wa ta'assaba wa alzama al-mar'a an tastura wajaha wa kaffaiha wa awjaba wa lam yaqna' bi qawlihim innahu sunnatun wa mustahabbun wannan littafin sukutin da guda shi kuma akan niqabi ne ya rubuta shi akan niqabi ne da kuma mai da martani ga duk wanda suke suka game da niqabi ko kuma suke fadin hukuncen da ya wuce ka'ida dangane da niqabi jama'ar musulmi duk abin da yasa na kawo waɗannan bayanan don kusan cewa ashe musulunci bai manta da mata ba ko ashe duk wannan hayaniya da suke yi yan kudancin ƙasar nan arna da waɗannan la'anannu yan yammacin duniya da suke cewa musulunci ya danna haƙƙin mata suke ta hayaniya da dirkaniya da bankaura a ciki duk wannan abin da suke baki daya suna yi ne don me don fada da musulunci amma an ba haka ba babu waɗanda suka wulaƙanta mata irin kafirai a duniya mace an mai da ita kayan jin daɗi ce an mai da ita kayan tallace tun kina yarinya ake tallan wani sabulu mai suna joy ana ɗauko ta sanɓaleliyar budurwa joy girl ana nunawa joy girl da kika sani ta 1970 ba ita ce joy girl ta 1980 ba ita ce ta 1990 ba ita ce ta 2000 ba ita ce ma'ana joy ɗin ana cancanza ta waccan ta farko yanzu ta tsufa sai a jefar da ita sai a je a ɗauko wata sanɓaleliya sai a yi tallan da ita ma ta tsufa sai a jefar da ita duk wannan irin yaudara da suke wa mata fa da duk wannan wulakanci da suke wa mata amma wai su ne advocates game da mata wai su ne masu kare haƙoƙin mata Yariman Bakura tsohon gwamnan jihar Zamfara sanata a yanzu ya auri yarinya Balarabe ya yar shekara 13 da ƙasar Masar an sanya sadaki $100 din nan ita ce kwatankwacin nawa ita ce kwatankwacin naira 15,000 shine sai suka taso da rikici ai wannan ya saba wa dokoki daga cikin dokokin kuma akwai dokokin da suka sa musu Child Rights Act doka dangane da haƙoƙin ƴaƴa daga cikin dokokin nan dama sun rubuta saboda makircinsu duk wanda ya auri yarinya yar ƙasa da shekara 18 da duk wanda aka kama shi yana saduwa da yarinya yar ƙasa da shekara 18 to wannan ya ci mutuncin haƙƙin yara don haka za a kai shi kotu a hukunta shi a ɗaure shi a kulle shi to yanzu gwagwarmayar da muke ta yi a kan net kenan mu rubuta mu ce su ma su ce innama dai abin sha'awar ita ce jihar Zamfara na daga cikin jihohin da ba su yarda da wannan doka ba shi kuma sanata ne daga jihar Zamfara ba sanata ne a Abuja ba sanata ne a ainihin Lagos ba sanata ne a wasu jihohi kamar jihar Jigawa da suka yaudari mutane suka zo suka samu muka zo aka yi taro muka yi musun waɗannan abubuwa amma suka koma a ƙarƙashin ƙasa suka tabbatar da duk abubuwan da muka ce ba mu yarda da su ba a wurin taron suka koma suka ainihin tabbatar da su abin da nake so in ce shine auren 'yan shekara 13 ba zunubi bane ba laifi bane a tsari na hatta dokar ƙasa domin dokar ƙasa tana samo asali ne daga al'adu da dokokin da mutane suka yadda da su mu musulmi na arewacin ƙasar nan mun yadda da aure yarinya ko yau aka haife ta ko yau aka rada mata suna ana rada mata suna yau a daura mata aure da wani in lokaci yayi akai ta gidan mijinta ya rage shi yaje tarbiyyarta da gurgurdan yadda musulunci yace yo amma ga yara nan ana diban su ana azabtar da su ana zuwa ana yin abubuwan da basu dace ba a ƙasar Italiya yanzu a titinan ƙasar Italiya jama'a suna cike da ƴan mata ne ƴan Najeriya waɗanda ake kai su domin karuwanci wanda duk ya saurari muryar jama'ar Jamus shirin su da suke na ranar jiya daga karfe 2 zuwa karfe 3 akwai rahoto na kusan minti 30 akan irin mummunan halin da ƴan matan Najeriya suke ciki waɗanda kuma duk waɗannan halaye baki ɗaya ƴaƴa ne ƴan mata waɗanda ake ɗiban su ana kai su domin su karuwanci a samu kuɗi duk wannan matan da suka je suka yi zanga-zanga a kofar majalisar dokoki na Najeriya da na tarayya da wane ne don su ce wai ba su yadda da abin da ya rima yayi ba ba su san ana yin wannan bane ba sa zanga-zanga a kai ba su san ana ɗiban ƴan mata bane daga jihohi da dama a jihar nan a ƙasar nan tamu ana zuwa ana siyar da su a ƙasashen turai ba su san cewa ana kama mutane suna danna ƴaƴansu ƴan ƙanana suna lalata da su ba mutum nawa ne aka kama daga cikin manyan ƙasar nan suna lalata da ƴaƴa ƴan shekara 15-16 sai wanda ya aure Allahu akbar hadisi ya tabbata a cikin musnad al-imam Ahmad da sunan Abi Dawuda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa nan gaba za a samu wata al'umma wadda yastahilluna al-hira wal-harira suna ainihin halatta zina suna halatta ainihin al-harimi suna halatta giya suna halatta cin naman alade ma'ana yanzu wanda ya aure yayi laifi amma inda zina ne fa wannan babu komai sai a ce ita ta yarje wa kanta dan haka dole ne musulmi su tashi san cewa ba da yarima ake fada ba ana fada da shari'ar musulunci domin idan yin auren yar shekara ƙasa da 18 bari ku ji abinda suka rubuta a ƙarya wanda mu musulmin ƙasa bamu yarda da shi ba cewa dokar ƙasa duk wanda ya karanta civil law ya san cewa a dokar ƙasa wai duk wanda ya auri yar ƙasa da shekara 18 ko duk wanda aka kama shi yana kwanciya da yar ƙasa da shekara 18 to ya ci mutuncinta ne ya lalata mata rayuwa don haka za a kai shi kotu a abin nan ɗin shi abin da muke cewa wannan dokar ƙarya ce ba doka ce da aka yi da yawunmu ba doka ce da aka dubi wasu lalatattu abin da ya sa na ta ƙarƙare nake wannan magana a yau ɗin nan wadda kuma zan ci gaba da yinta a duk inda na samu hali insha Allahu ta'ala saboda ƴan bokon mu su ma an lalata musu tunaninsu yanzu su suke wakilta waɗannan kafirai suna cewa to wai ai ko da auren yayi ita yarinyar ƴar shekara 13 to sadakin da aka biya sadaki naira 15,000 yayi shine dola America 100 dola da dola ya biya sadakin dola 100 ta America shin auren yayi ko da sile da sisi aka ɗauka ko sile da sisi aka bayar aka ɗaura auren a matsayin shi ne sadaki iyayenta sun amince da shi domin su ne ainihin waliyanta to aure ya yi balle an bayar da dola dola 100 ita ce naira 15 ko naira 18 aure ya yi daram-dam don haka mu ne wa yarima ango fatan zaman lafiya shi da ainihin amaryar shi balarabiya Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi za mu fara karatun wannan littafi tun daga muqaddimar shi insha Allahu ta'ala a inda mala ya ce al-muqaddima alhamdulillah Allahu ta'ala huwa al-khaliq jalla fi ulah malan ya ce godiya ta tabbata ga Allah Allah maɗaukaki shi ne mahalicci wanda ɗaukakar shi ta kai matuƙa a cikin ainihin girman shi alhamdulillahi ala ma aradahu li ibadihi min ibadihi godiya ta tabbata ga Allah ga al'amuran da Allah ya nufi bayin shi su samu daga bayin nashi ma'anar wannan magana ita ce muna tabbatar da godiyarmu ga Allah maɗaukakin sarki kai tsaye. Muna tabbatar da godiyarmu ga Allah maɗaukakin sarki don shi ne mahalicci kuma mai ɗaukaka. Muna sake tabbatar da godiyarmu ga Allah maɗaukakin sarki a bisa abubuwan alheri da Allah ya nufi su faru daga ainihin bayin shi zuwa ga ainihin wasu bayin nashi. وجعل لها سبب خلق خلق الزوجين الله kuma ya sanya waɗannan al'amura da za su faru ga bayin shi ya sanya musu sababi shine na halittar halittu da ya guda biyu namiji da mace sakamakon samuwar namiji da mace sai wasu alherai masu dimbin yawa sai su ta biyo baya az-zakara wal unsa wato abinda ake nufi da khalaqa az-zawjayn shine az-zakara wal unsa Allah ya halicci nau'i biyu nau'in farko shine namiji nau'i na biyu shine mace wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Allah ya dadin tsira da aminci ga mafi daukakar annabawa sahibis sunnati al-gharra manzan tsira ma'abocin sunna mai haske wal mahajjatil bayda ma'abocin hanya fara allati fiha al-huda lirrijali wan nisa wanda wannan hanya tashi akwai shiriya a cikin ta ga maza da mata صلى الله عليه وعلى صحابته النجباء الله يدين تسيرا غريشي ده صحابان شي ودان ده سكي زاببو والتابعين ده ودان ده سكي بيو باين سو ومن تبعهم ده ودان ده سكي ساكي بيو باين ودان ده سكي بيو باين صحابي بإحسان سنا ما سكي وتتاوى إلى يوم اللقاء حرزوا رانا ده بايزا سسادو ده الله حرزوا رانا ده كما دكم بايزا سسادو ده جونان سو abinda wannan bangare na khutuba yake tabbatarwa shine malam yayi salati ya nemi Allah ya ƙara tsiran shi da aminci ga fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi shine ma'abucin sunna mai haske duk wanda ya bi ainihin sunna zai samu haske a cikin zuciyar shi da al'amuran shi sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine ma'abucin hanya wadda take fara ce wadda cikin ta akwai shiriya ga maza da mata sannan muna roƙon Allah ya ƙara tsiran shi da aminci ga zababbun sahabban nan waɗanda sai da Allah ya zabo su daga cikin halittu sannan ya maida su sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa irin manya-manya daga cikin ainihin wato tabi'ai kamar su Sa'id ibn al-Musayyib da Ata da makamantansu da waɗanda suka biyo bayan su wato tabi'ut tabi'ina irin su ainihin wato Imam Malik da makamantansu haka nan wannan neman tsira da aminci na Allah muna fatan Allah ya tabbatar da shi ga duk waɗanda suka biyo bayan su har zuwa duniya ta tashi amma ba'du to bayan haka malai yace fal mar'atu ita dai mace juz'un la yatajazza'u min mujtama'il bashariyya wani bangare ne daga cikin bangarori na zamantakewar mutane wanda yake ba yadda za kai ka cire mace sai wannan ainihin wato rayuwa da zamantakewar mutane ta samu na ƙasa ku tara maza guda 10 a gida jama'a maza guda 10 a gida babu mace ko kwaya ɗaya da za ta yi girki ko ta yi shara ko wanke-wanke kuna shigowa gidan za ku ji ya fara wari kuna shigowa gidan za ku ga ƙarni kuna shigowa za ku ga kwanukan an ci an aje kuna shigowa za ku ga sauran tuwo da miya yana yami maza ba za su iya wannan aiki ba sai mata sannan idan aka zo girki za ku ga rashin kan gado ko dai ayi abincin da ba zai wadata ba ko kuma ayi abincin da zai yawa a zubar ko kuma a dafa abincin sama ya nuna ƙasa bai nuna ba ko ƙasa ta kone sama kuma bata nuna ba duk wannan yana tabbatar da illar da ke biyo bayan aka ce an janye mata daga cikin rayuwa kenan dan haka malam yace fal mar'atu juz'un la yatajazza'u ita mace wani bangare ne wanda ba za a iya cire shi ba min mujtama'il bashariyya daga zamantakewa irin na mutane wa aslun min usulihi sannan ita mace wani tushe ne daga cikin tushe na zamantakewar mutane wa hiya ummur rusuli mace ita ce uwar manzanni duk wani manzo da kuka ji a duniya mace ce ta haife shi in kika cire annabi adam duk wani manzo mace ce ta haife shi wal anbiya duk wani annabi annabawa mata ne iwayensu wa fil islami mace kuwa a cikin addinin nan na musulunci to qa'idatun min qawa'idid dini wata gimshiki ce daga cikin gimshikai na addini wanda in ba ta to addinin zai samu matsala وهي المدرسة المعدة للأجيال إذا ما تأتي مكرنتا وده تكي preparing تكي شريا الأمومي وطن ده سرايو سو أينه راية ده دنيا ده الدين ولذا اعتنى بها الإسلام أيما إنايا دان هكا مسلم تيبا ده كلا دكنون كلا غما ده إذا ما تي ورآها أحسن رعاية كما مسلم تي يبا ده كلا غما ده إذا ما في كن كلا خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية سابان أبن دمتان جاهلية سكي أكي من ظلم النزال تمتي الجاهلية أنا تن ظالم ما تاجماعة دقا تكن تن ظالم سود أكي شيني كامسو دا تشي وا إتمتي با أماسين إند با أسكاتبا شين إتمتين چي كودبا چي شين إتمتي تاتن تنتما أمتن تاتا koko a wulakanta ta shine matsayin da ya dace da ita wannan a jahiliya kenan a jahiliya suna cewa tunda dai mace ba ta zuwa jihadi to bai kamata ta ci gado ba mace bata wuce matsayin akuya ko tunkiya ba a jahiliya yadda uba yana da tumaki idan ya kwanta ya rasu sai dan shi ya gada mace ce miji zai kwanta ya rasu ya batta sai manyan ƴaƴan shi sai su gaje ta duk wannan jahiliya ce haka kuma duk waɗannan dake da'awar ci gaba a kudancin Najeriya da yammacin duniyar Turawa duk baki ɗaya ana samun ɗaiɗaikun irin waɗannan ainihin ɗabi'u ko kuma ainihin wato waɗannan irin halaye shine mala yake cewa khilafa ma kana alaihi ahlul jahiliya min zulmin wa khilafihi sabanin irin ainihin wato ɗabi'u na zalunci da kuma ainihin wato makamantansu da ake samu dangane da ainihin mata da ake musu a jahiliya mallai yace wa qad wajadtu fi sunnati an-nabawiyya al-adid min al-ahadith a cikin sunna annabi ne na samu hadisi masu yawa al-muwajjaha lil-mar'a wadanda aka fuskantar da su zuwa ga mace allati hiya sami'atha min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda su waɗannan hadisai ko dai mace ce ta ji su daga manzon Allah ka ummahatul mu'minin kaman matan annabi sallallahu alaihi wa sallama aw man kanat shahida aw hadira ko kuma waɗanda ba matan annabi bane amma suna nan a wurin ko kuma a cikin rayuwar su ne a zamanin sa annabi ya faɗi wannan magana kaman irin suru maisa ummu sulaimin waɗanda sun ruwaito hadisai da dama su ba matan annabi sallallahu alaihi wa sallama bane amma suna nan annabi ya faɗi hadisai da dama aw hiya man sa'alat ko kuma ma an samu irin waɗannan hadisi zaka ji mace ce tazo ta yi tambaya wastafsarat ko kuma ita ce ta nemi wani tafsiri ko wani bayani wa wajadtul ijabatal wafiya wa wajadatil ijabatal wafiya kuma irin waɗannan mata suka samu amsa wadda take gamsasshiya to da na samu irin waɗannan hadisi mallan yake cewa a cikin sunna waɗanda suka shafi mata fa ahbabtu ikhtiyara mi'ati hadisin sai na ainihin so in zaɓi hadisai guda 100 min sahihaini daga cikin Bukhari da Muslim ta ta'allaqu bil mar'ati wa ahkamiha waɗanda waɗannan hadisai suna da alaƙa da mace da kuma hukunce-hukuncen da suka shafi mace din wa asmaituha kuma na sanya wa ainihin wato waɗannan hadisai ko kuma wannan littafi suna da tattaruwar waɗannan hadisai bil mi'atin nabawiyya bil mi'atin nisawiyya min al-ahadith an-nabawiyya wato hadisai na mata guda 100 wadanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisan annabi guda 100 da suka shafi rayuwar mata litakuna bidayatan li ukhti al-muslima domin wadannan hadisai su zama ainihin wato wani matakin farko ga ƴar uwata musulma li ma'rifatiha domin ainihin su san wadannan hadisai thumma al-amal biha sannan sai kuma aiki da su kuma nakaliha ila akhwatiha sannan sai kuma daukar waɗannan hadisai domin a ainihin kai su zuwa ga sauran ƴan uwa mata li'annaha domin ita mace hiya da'iyatun ila Allah ta'ala ita mace mai kira ce zuwa ga hanyar Allah madaukakin sarki an tariqaini ta hanyoyi guda biyu kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'awa mata su yi ta hanyar littafin Allah da kuma sunnar manzon shi amali fillah to Allah madaukakin sarki ya taimake mu nan wancan so da haka jama'a kun ji Mala ya ce wa asmaitu ha ko ya ce na sanya wannan littafi ko tattaruwa waɗannan sunaye hadisai sunaye bil mi'atin nisawiyya min al ahadith an nabawiyya litakuna bidaya li ukhti al muslima li ma'rifatiha thumma al amal biha thumma naqliha ila akhwatiha. Sunan wannan littafi hadisan mata guda 100 na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, domin waɗannan tattaruwa hadisai su zama wato wani mataki na farko ga ainihin mace don ta san su, sannan ta aiki da su, sannan kuma ta ɗauke su ta kai zuwa ga 'yan uwanta mata. Jama'a kun ji saƙon, shi ne ana so ne yanzu ku karanta hadisan ku san su, sannan ku yi aiki da su, sannan kuma sai ku yi aikin da'awa na yaɗawa. Domin ina fa'idar kin sani ba ke aiki ba, to ina fa'idar kin sani kina aikin amma kuma ke kaɗai ga wasu can kin san suna da buƙata, sai ki tafi angonku ki sa ke ma ki karantar tunda kin koya kin iya. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To sai mala yake cewa li'annaha hiya da'iyatun ila Allah ta'ala an tariqain, domin ita mace mai kira ce zuwa ga hanya Allah maɗaukakin sarki ta hanyoyi guda biyu, kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama, littafin Allah da sunna annabin shi. Amali fillah kabirun, yace ina da buri mai yawa ko ina da babban buri game da al'amarin Allah madaukakin sarki. Thumma fi akhawati almuslimat, sannan kuma ina da babban buri da nake fatar a samu tabbata shi game da 'yan uwan mu mata. Al'inaya bis sunna, wannan fata da nake da buri da nake shine Allah madaukakin sarki ya taimake mu wajen kula da sunna, sannan Allah ya taimake mu wajen sakawa mata buri da sha'awar kula da sunna umuman musamman wal amali biha, da kuma ainihin wato aiki da ita wannan sunna din. Fa hiya hayatun fid dunya, ita aiki da sunna ko shi aiki da sunna rayuwa ce a nan duniya, wa najatun fil akhirah, kuma kubuta ce a lahira. Waffaqa Allahu ta'ala al-jami', Allah ya datar da dukkan mu baki daya, lima yuhibbu wa yarda, Allah ya datar da mu mu yi abin da Allah yake so kuma Allah yake yarda da shi. Wa huwa al-muwaffiq wal-mu'in, Allah shine mai datarwa shine kuma mai taimakawa. Wal hadi ila sawa'i sabil, kuma Allah shine mai shiryawa zuwa ga hanyar da take daidai. Malam yace raji afu rabbihi wa maghfiratihi, malamin da ya rubuta wannan jawabi na muqaddima da wannan littafi shine mai fata afuwar ubangijin shi da kuma gafara ubangiji. Salih ibn Abdullah al-Asaf, wato Salihu dan Abdullah al-Asaf. Kuma kun ji wannan muqaddima wadda a cikin ta ya bayyana tsarin littafin. Tsari na farko da ya bayyana yace hadisan ya dibo su ne kadai waɗanda suka shafi mata, hadisan ya dibo su ne kadai waɗanda suke cikin Bukhari da Muslim. Idan muka dubi tsarin farko ko sharadin farko, zamu gane kenan ashe malan yana magana dangane da duk wani hadisi da zaki gani a wannan littafi. To ana son a fitarwa da mace wani hukunci ne, ko da hadisin ya zo da wani dunkulallen hukunci ne. Kama hadisin farko a wannan littafin zai zo ne dangane da bayani akan niyya. Waɗannan hukuncen niyya sun shafi maza, sun shafi mata, amma nan malam yana so ya magana dangane da mata ne. Sannan za a zo da wasu hadisai waɗanda za ki ga hukuncen su ƙarara, sun bayyana maza, sun bayyana mata, to matan su aka damu da su. Tsari na farko kenan, don haka hadisan duk da zai kawo sai waɗanda suke da alaƙa kai tsaye ko a fakaice dangane da mata. Sannan na biyu, ba zai kawo wani hadisi ba sai wanda yake cikin Bukhari da Muslim. Ina fata an gane. To sa'an nan maqasudin rubuta wannan littafi shine ne ya faɗakar da mata game da sanin sunnan nan da ta shafe su, sannan kuma su yi aiki, sannan su yaɗa. Sannan wannan kuma zai buɗe ƙofar ce kenan ashe lallai musulunci ya ba da muhimmanci game da al'amarin mata. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To za mu rinƙa karatun wannan littafi mu kuma a bisa tsari na karatu irin na karatun aji. Shine zan karanta, idan na karanta sai kuma in zo in sa ku kuma mu karanta, kuna yi a zo a fassara, a yi bayanai, ku yi tambayoyi da makamantan haka. Wannan shine tsarin da za mu kiyaye insha Allah. Dan haka sai in ce al-hadith al-awwal an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qala al-a'malu bin-niyya wa li kulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. الحديث